To, ta da fatan ku ne lafiya, barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan marece ta mitoci 20, 26, 31, 42, 61. A Nijar, a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma ni a Bunnan Kwanni, sai a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a barkamu da wani Ali Mustafa na Sakwatuni ta da Maryam Dauda a Washington DC muke shirin gabatar muku da shirin mu na ƙarshe a wannan rana ta Alhamis. To bayan labaran duniya za ku ji cewa sarakunan jihar Borno sun ci a maido musu dan majalisar sanadar tawa da aka dakatar a majalisa din. To muna kuma da rahoto kan wata sabon cuta da ta bulla a jihurin Niger wacce alamominta suka hada da
na farko akwai masassara, akwai ciwon kai, akwai amai, akwai kuma idanu da muka ce suna launi masara-masara kuma yana sa ciwon ciki.
To daman da wannan rahoton daga Niger zamu yi shimfiɗa na neman jin ra'ayoyinku kan waɗannan sababbin cututtuka da ke tayowa bulla a kasashen na Afirka a kwanakin nan. Me yake janyo su ne? Akwai mafita? Ya za a tankare su? Sannan ko bayan wannan muna da shirin labaran wasanni daga Najeriya, amma duka sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Masu gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce manyan jami'an da shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar daga bakin aikinsu matakin farko ne, suka ce akwai buƙatar a kai ga matakai na gaba. A jiya Laraba, shugaba Buhari ya dakatar da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa da ƙasa ta Najeriya da ake kira NIA a takaice, Mr. Ayo Oke, wanda ke da hannu a badaƙalar kuɗi sama da dala miliyan 40 da aka gano a wani gida a Lagos, da kuma sakataren gwamnatin ƙasar David Babacir Lawal, wanda ake zargi ya karɓi kuɗaɗen kwangilar bogi. A cewar shugaban wata kungiya mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya, Abdulkarim Dayyabu, tuntuni ya kamata a dakatar da su. Shi kuma Abdulmajid dan Bulki Komanda, wanda dan jam'iyyar APC ne, ya yaba da matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka. Yan kungiyar Al-Shabab da ke Somalia sun yi barazanar ladabtar da iyayen da ke tura ƴaƴansu makarantun boko da jami'o'i domin daukan darasi. A wani sakon rediyo da aka nada mai tsawon minti 26, wanda gidan rediyon Andalus na ƴan kungiyar ya fidda, mai magana da yawun kungiyar Ali Dere ya ce makarantun boko na koyar da hanyoyi ko maradan abin da ya kira na shedanci da ke sa yara na kaucewa addinin Islama. Ya yi kashedin cewa duk wanda ya shiga waɗannan makarantun, ciki har da malamai da iyaye, za su fuskanci abin da zai biyo baya. Ba tare da ɓata lokaci ba dai gwamnatin Somalia ta yi watsi da wannan saƙon. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta jefa wa Iran da 'yan Hezbollah magana a yau Alhamis. Tana mai cewa Amurka za ta ɗauki mataki a kan barazanar da suke haifarwa. A taron wata-wata na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi, wanda ya maida hankali a kan batutuwan Gabas ta Tsakiya, musamman ma a kan batun Isra'ila da Falastinawa, Ms. Nikki Haley ta ce ya kamata kwamitin ya maida hankali a kan sauran barazanar da yankin ke fuskanta. Ya kamata mu fara da manyan masu alhakin wannan rikicin, wato Iran da kuma ƙungiyar Hezbollah da ke ƙawaye da ita Iran ɗin, in ji Ms. Haley. Wacce take nufin kungiyar Shi'a da ke Lebanon, kungiyar da Amurka ke kallo a matsayinta 'yan ta'adda. Ta kuma ce waɗannan biyan sun yi zagon ƙasan da ya haddasa tashin hankali a yankin ta hanyar ayyukan ta'addanci da yin amfani da ƙarfin soja. Waɗannan zafafan kalaman na jakadiyar sun zo ne kwana ɗaya bayan da sakataren harkokin wajen Amurka, Rex Tillerson, ya caccaki Iran. Yana mai cewa duk da cewa ƙasar ta kiyaye yarjejeniyar da manyan ƙasashe shida suka cimma a shekarar 2015, yarjejeniyar ba ta hana Iran damar yin makaman nukiliya ba. A yau Alhamis a Jakarta, babban birnin ƙasar Indonesia, mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya sanar da cewa shugaba Donald Trump zai halarci tarurrukan ƙoli guda uku a nahiyar Asiya a cikin watan Nuwamba. Mr. Pence, wanda ke ziyarar kwanaki 10 a nahiyar ta Asiya, ya ce shugaba Trump ya shirya zai halarci taron ƙolin ƙungiyar haɗin gwiwa Amurka da kasashen kudu maso gabashin yankin Asiya da ake kira ASEAN a takaice da kuma taron kolin kasashen gabashin yankin Asiya da za a yi a Philippines sai kuma na kungiyar kasashen APEC wanda za a yi a Vietnam.
Tare da Maryam Dauda ta kawo mana labaran duniya daga sashen sumurin Amurka a Washington DC. Tun da sai rahotannin mu kuma za mu fara ne daga jihar Borno Nigeria inda sarakunan gargajiya suke neman a maida musu da wakilin su Sanata Ali Ndume da aka dakatar da shi daga kujerarsa ta majalisar dattawa.
Mai alfarma sarkin shani dake kudancin Borno Alhaji Muhammadu Sunusi mai lafiya ya kila ga majalisar dattawan Najeriya da suka gauta jin ya dakatar da suka yi wa da majalisar dattawan wato Sanata Muhammad Ali Ndume. Sanata Muhammad Ali Ndume dai ya fuskanci dakatarwa da gojin majalisar dattawan ne a watan jiya sakamakon abin da suka kira rashin da'a da ya nuna wa majalisar. Basarakin yace Sanata Ali Ndume yana wakiltar su ne kuma su suka tura shi wakilcin nasu da aka bege da dalilin da zai sa wannan ɗan majalisa su ce sun dakatar da shi ba don kuriyan gananan hukumomin tare ne na kudancin Borno suka zabe shi kuma su suke da yancin cewa ba sa bukatar sa a majalisa. Alhaji Mirafin yace idan mutum ba kai ka aike shi ba baka da hurumin cewa ya dawo daga aikar da aka yi masa, don haka suna jan hankalin shugaban majalisar wato Sanata Bukola Sarake da sauran yan majalisun da su gaggauta janye wannan dakatarwa da suka yi masa.
Ai a su da wannan ba mu da wakilci a cikin ba mu da cewa abin da za a yanke a cikin wannan lokaci don wasu su bai da su zuci. A zaton nan dai ban kan mina dauka cewa ai baka aike ni bukan baka da daman kuma ka ce min na koma. Mu da muka aike ka to ga mana laifi. Mu kai da muka aika kuma hakkin mu ne da na ƴan Najeriya don kana wakiltar mu ne kuma Najeriyan gaba daya ita ne constituency ka a yayin da ake wannan zama. Muna kira wa majalisar dattawai na Najeriya ko Allah su gaggauta janye wannan dakatarwa da suka wakilcin mu.
Sanata Muhammad Ali Ndume dai ya rasa kujerarsa dai na matsayin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa kafin daga bisani majalisar dattawan Najeriya ta dakatar da shi har na tsawon watanni shida wanda kuma sanatin ke cigaba da hakikin cewa babu wani laifin da ya aikata aka dakatar da shi kuma ko da ma an dawo da shi ba zai dakatar da fadin abin da ke hangowa ba. Ga ma dai irin bayanin da Sanata Ali Ndume yi a wani taro da aka gudanar a garin Shanin.
Ya zamanto idan kai mai fadan gaskiya kai ne kaman kurin bera, amma ni abin da Allah ya sa na bani karfin gwiwa shine a zama musulmi. Allah ya ce ka tsaya akan gaskiya ko sa a dauran
kore kuwa
yara in tsaya akan gaskiya wanda shine falatawa suke so a yi min duk abin da suke so ko gobe sun mai da ni zan sake fadan gaskiya.
Sanata Muhammad Ali Ndume kenan da majalisar dattawa dake wakiltar mazabar kudancin Borno ke bayani game da dakatar da majalisar dattawan suka yi masa. Mu ci gaba da hakikin cewa dake yi da cewa ba zai fasa abin da yayi niyya ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ga sheka Haruna, to a kwanakin nan kasashen mu na Afirka irin su Najeriya da Niger suna ta fama da sababbin wato sababbin cututtuka iri-iri irin su sankarau da irin wanda ba saba gani ba. Yanzu kuma kwatsan sai muka ji an ce an samu wata sabuwar cuta da ta bulla a garin Difana jihohin Niger. To bayan kun ga mu jin wannan rahoton da zamu kawo muku yanzu akan ita wannan sabuwar cutar ta Difa, zamu bude layukan mu na waya ku kira mu ku ga mana ra'ayin ku akan me yake jawin irin wannan cututtuka ne. Ya za'a da su ya za'a tankare matsalar. Yanzu bari mu ji rahoton tukuna.
Le district sanitaire de Difa a entrepris une investigation poussée.
Ministan kiwon lafiyar al'ummar Niger Dr. Ilyasu Idime Nasara kenan a taron manema labaran da ya kira domin bayar da tabbacin bular annobar cutar anta da ake kira hepatitis viral nau'in A a yankin Difa. Biyo bayan bayyanar sakamakon binciken da kwararru suka gudanar a Institut Pasteur na Dakar kasar Senegal. Daga barkewar wannan annoba kawo jiya Laraba 19 ga watan Afrilu, cutar antar ta halaka mutane kimanin 25, akasarinsu mata ne masu juna biyu. Inji Mumuni Muhammad, jami'in hulɗa da 'yan jarida a ma'aikatar daƙile annoba, Direction de la Riposte.
Daga lokacin da aka soma samun wannan masu wannan alamu wannan ciwon zuwa ranar yau 19 ga watan Afril 2017, an kilga mutum 86 masu alamu wannan cutar wanda daga cikinsu mutum 25 suka girga mu gidan gaskiya.
Cutar anta nau'in A ko kuma E, hepatitis viral A da akan iya dauka a ruwan sha, wacce kuma marasa lafiya kan iya gogawa dukkan wanda ya mu'amala da shi, kan bijirowa ne da alamomi kamar haka.
Na farko akwai masassara, akwai ciwon kai, akwai amai, akwai kuma idanu da muka ce suna launi masara-masara, kuma yana sa ciwon ciki. Wajen mata masu juna yana sa su samu suna jin ciwo a mara su, kuma ƴan malati suna yin tsari tsanwa. Wannan ciwon shi dai illa shi babba ya yi kawo rashe-rashe a wajen mata masu juna. To akan haka ne ministan kiwon lafiya yake kiran mutane da su yi taka tsantsan da cewa duk wanda aka ga yana da wannan alamomin da muka zana, a garzaya a kai shi gidan likita mai kusa inda zai samu magani kyauta.
Saboda haka hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar da haɗin gwiwar hukumar Abakan Hulɗa suka ɗauki matakan gaggawa.
A duk inda jiha ko kuma a nan kwamiti na ƙasa ana gabatar da ayyuka don saboda a ƙara lazari bisa abubuwan da za a yi don a shawo kan wannan matsalar.
Yankin Difa wanne tun bayan ɓarkewar rikicin Boko Haram ke samun bakuncin dubban 'yan gudun hijira na ciki da wajen ƙasar ta Nijar na cikin wani hali na buƙatar musamman. Dalili kenan da ɗan majalisar dokokin ƙasa daga mazaɓar wannan yanki Alhaji Bulu Muhammadu ke kira a ƙara tsaurara matakai.
Ba al'umman da na Difa na da aka sani ba ne, yau ta limka so 10 ko in ce ma so 20. Kenan mutanen na suna da bukata, mun sani suna da bukata, mun shaga ma minista ya yi kokarin shi, amma hatta kuma gwamnati za mu gaya mace ya su kara kokari, balle ga yanzu lokacin zahi ya zo nan mutane suna cikin rana, kowane cutuka yana ya faru a cikin jihar Kindifa.
Yanzu haka tawagar jami'an kiwon lafiyar al'umma a ƙarƙashin jagorancin ministan kiwon lafiyar al'umma na kan hanyar su ta zuwa yankin na Difa domin ƙarawa jami'ai ƙwarin gwiwa a yakin da aka kaddamar da wannan annoba ta cutar anta hepatitis viral A ko kuma nau'in E. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Malam Suleiman, to kafin mu kai ga jin ra'ayoyin ku kan waɗannan cututtuka da ke ballan mana a nafiyar Afirka da yadda za a yi da su, bari mu dan ji wannan.
Dariya zami gocin kamar shin ba mata kuma yanzu mahaukata za ta mai da mushatan zamani, ana dariya babu hujja.
Mazana duniya ku yi dariya,
ka dai kai in kana yi.
Mazana duniya ku yi murmushi, ku daina mugun tagumi.
Tagumi sai abin da ya ci gaba.
Ku daina mugun tagumi, waga wakal ta ku ce ku daina mugun tagumi. Shata yau anya tuna da ku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun buɗe layukan mu domin ɗaukar ra'ayinku game da wannan alamun rahikon allan cututtuka iri-iri da suke ɓallama a Najeriya da Nijar da sauran ƙasashen mana Afirka. Bari mu share fage a jihar Anambra. Assalamu alaikum. Halo?
Halo?
Daga ina kake kira ne?
Daga jihar Anambra.
To ai shi ne muka ce bari mu fara da kai, wane ne mai sunanka?
Sunana Ibrahim Babangida.
To Ibrahim Babangida ba dai shugaban kasa mai na dadin bane yake kira muku?
A wannan dai ba shi bane.
To Malam Ibrahim, me ra'ayinka ga wannan magana?
To dama ni na kira ne kawai na jinjina muku da labarin da kuke bayarwa. Gaskiya ina jin dadin ku, na gode.
To Malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske. To bari mu je Nasarawa mu ji ko za mu samu ra'ayi game da wannan cututtuka. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, suna na Shafa Ali Kafi Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Aliyu Barka da aiki editor.
Malam Shafa Ali, kana lafiya?
Alhamdulillah Malam Aliyu, Allah ya tabbata mana da alheri, kuma wannan cututtuka da yake dame mu tsakanin Najeriya da Nijar, Allah ka kawo mana sauƙi.
Me kake ji yake janyo su ne, yanayi ne ko menene?
akwai yanayi Malam Ali, kuma amma a gaskiya shugabanni ya kamata su wayar ma da talakawan kasashen su kai, saboda musamman gaskiya Malam Ali ka san yanzu an shiga zafi, kuma mutane a gaskiya zaka ga mutane za su shiga daki su kai su hudu su biyar su chaku da kansu a wuri daya. To kuma yanzu tunda zafi ne kaga dole za a samu wannan damuwan. To ya kamata su kiwon lafiya na kasashen mun nan guda biyu ya kamata su yawo su waye ma da talakawa kai, inda ma da wani rigakafi ya kamata a bi talakawa duk a rika musu, kuma ana rika musu jawabai inda za su fahimci inda lamari yake. Da fatan za mu samu gyara cikin wannan kasashe namu guda biyu, kuma Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya, ku tashi lafiya. Nagode.
To mun gode Shafale. To bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum.
Mala Aliyu barka da lasariya. Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam.
To sunana Murtala, da Allah ya kiran ku da gare daga Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala barka da dare. Me kake ji, ya zamu da wannan sababbin cututtuka da suke ta bulla mana?
To gaskiya na farko dai dole ne mu tashi mu dinga abin da ake kira wayar rigakafi mutum, inda su fara tafawa kafin kuma mu shiga. To kuma hukumomi fa kaman za mu ce fa to fannin lafiya fa da gaskiya na kasashen mu kaman san gaza kenan, gashi ana ta faɗa kungiyoyi na duniya da suke bada taimakon tallafi harkar lafiya, kaga za su ga kaman su shiwa ta gari ba sa komai, da kuma kungiyoyi na tallafawa kenan. Ya kamata su kada kaimi, kin ga ya kamata a ce tsofaffin cututtuka masu huce a ce ba wani cuta, kuma ga sababbi na shi ba a san kansu ba. To don muna dai addu'a duka Allah ya kawo mana sauƙin shi, ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. To daga Kaduna bari mu cilla kudancin Najeriya zuwa jihar Abia. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Sale Captain Salisu Ibrahim.
To Malam Salisu barka da dare. Me kake ji yake sa wannan cutukan da yawa baka ji a kasashen duniya ana samu, amma kullun sai ka ji wata sabon cuta ta bulla a Afirka, me yake sa haka?
To gaskiya kan ni dai abinda zan ce na yau, ni nayi farin cikin kama ku, dan na dade gaskiya bana samun ku. Yanzu abinda ya kamata, dama akwai canjin yanayi ne gaskiya. A kudanci nan ba za ka sami yawan cututtuka irin kamar yanda yake faruwa a arewa ba.
Me yasa?
To ina ga
akwai. Me yasa kake ji haka?
Yanayi. Me yasa?
Saboda kana ji misali su kana ji saboda kana ji na?
Da sauran.
Kana ji saboda kun fi sanyi a nan kudancin Najeriya, shi yasa watakila ba a samun cututtuka ne?
To gaskiya kan nan ba a cika yawan samun wayannan cututtukan kamar wajen arewaci ba. Ni dai dan arewa ne, amma aikin gwamnati ya kawo ni a nan.
Ko kuma matakan kiwon lafiya da ake dauka ne ke da tasiri ga abin watakila?
To gaskiya ni dai ina gani kamar haka, amma gaskiya akwai canjin yanayi din, saboda wani lokaci zafi a arewa din, an fi samun zafi a arewa fiye da kudu din.
Mun gode Malam Salehu a jihar Abia. Bari mu tafi jihar Niger. Hello?
Hello?
Na'am, wane ne?
Alhaji Muhammadu Dallatu Makwai ke magana.
To Dallatu barka da dare. Ya ku sarakunan gargajiya kuke kallo wannan al'amari?
To al'amarin nan da yake faru game da rashin lafiya na ina gani sakacin mu ne da yawa.
To kamar yaya?
To za ka gani yanzu abubuwan da doktoci suna ba mu shawara a kai kamar gyare-gyare a wurare, sai ka gani mutane ga gani ba mu iya bi.
Kamar me
yana kawo mana cututtuka iri-iri wanda ba mu taba gani ba.
Amma saboda haka rashin sauraren kunnan kashin da mutane suke yi shi yake janyo wannan al'amari.
Kware kuwa.
To mun gode Dallatu. Bari mu koma jihar Bauchi. Hello? Assalamu alaikum.
Hello? Wa alaikum salam.
To wane ne ke magana?
Sani Makani ke sabin madaki karamar hukumar Ganjuwa.
Mana Sani ba ni taka ni naka ra'ayi game da abin da yake janyo mana wannan masifu.
Cututtuka sun yi yawa tsakanin muna kira ga. Hello?
Ina jinka ci gaba.
Cututtuka sun yi yawa musamman ma irin su sankarau da sauransu. To muna kira ga gwamnatocinmu da Allah su taimake mu, taimaka wajen yin mana hoɓɓasa wajen rigakafi.
Amma Mana Sani ba ka jin jama'a su ma suna da rawar da za su taka?
A rawar da za su taka shi ne gwamnatoci ne suke da ruwa da tsaki akan wannan al'amari, saboda gaskiya yanzu akwai talauci a ƙasa.
To mun gode Malam Sani a Bauchi, sai ka tsina duku. Hello, salamu alaikum.
Assalamu alaikum wassalam.
To wane ne ke magana?
Sai mutane yalo ne daga Kaduna.
To me na ka ra'ayi game da wannan batu da muke na cututtukan da ke yawan bullan mana?
To wannan ai sai dai mu kara da addu'a ga Allah saboda wannan gidan din ai sai dai addu'a gaskiya.
To Allah ya karbi. Amma baka da ra'ayi na watakila wasu abubuwa da mutane suke yi da ke sa cututtukan nan suna bulla ba lokaci mata eh
to ayyayin mun karkara ayyayin an ce ni biyi akwai zafi da ke sandamu mun duk zafi da kaman irin wannan cututtukan da ke dan faruwa.
To mun gode a katsana sai mu je Kaduna. Hello.
Ta suna na ya wuce da yamma da cikar mara hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To mallan ya wuce ka ina jinka kowa Najeriya ji naka ra'ayi game da
gaskiya ni ina ganin ba canjin yanayi ne ba. Abu ne guda ce wanda ni ina gani ya kamata mu yi la'akari da su.
To da me da me.
Akwai al'amari na Allah duniya ta zo karke ita kanta.
Amma
ya kamata mu fahimci.
Amma mallan ya wuce duniya za ta kare ne kawai a Afirka me yasa sauran sassan duniya ba a jin su suna
fama da ka ga shugabannin mu ya kamata su samar da ruwa tsarkakakke wanda al'umma za su dinga sha musamman irin ruwa da yake shafi karkara ba wai kaga karkara har yanzu ana zuwa gulbi da koko ana diba ruwa ba to kaga ta nan ma ana samun cututtuka da sauran rake su to ya kamata a ce ba wani tayi yunkuri ta wannan fuska.
To mun gode to da wannan muka zo ƙarshen irin wayoyin da zamu yi dauka yau sai kuma gobe. To ma da karfe 5:08 na la'asar a nan Washington DC bari mu je Najeriya mu kawo muku shirin
wasanni a takaice.
Zamu soma ne da kasar Ingila inda ƴan wasan Chelsea da ke jagorancin teburin gasar Premier da Tottenham da ke binta suka mamaye zubin zababbun ƴan wasa 11 na hukumar kwararrun ƴan ƙwallon kafa ta Ingila din ta wannan shekara. Chelsea din tana da ƴan wasa 4 a zubin da suka hada da ƴan wasan baya biyu Gary Cahill da David Luiz kazalika da ƴan wasan tsakiya biyu Eden Hazard da N'Golo Kante. Tottenham ko tana da ƴan wasan baya biyu Kyle Walker da Danny Rose sai dan wasan tsakiya Dele Ali da dan wasan gaba Harry Kane. Mai tsaron gida na Manchester United David De Gea shine ya sami shiga a jerin yayin da kuma aka zabi dan wasan tsakiya na Liverpool Sadio Mane da kuma dan wasan gaba na Everton Romelu Lukaku. A gasar kwallon kafa ta zakarun Turai wato Champions League an yi wa jarod da Barcelona bayan da wasan su na jiya da Juventus ta kasar Italia a jiya Laraba ya tashi a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. A karawar su ta farko a makon jiya Juventus din ce ta doke Barcelona da ci 3 da nema to amma Barcelona ta kasa koma girgiza duniyar kwallon kafa kamar yadda ta yi da PSG ta kasar Faransa a matakin da ya gabata na gasar inda ta yi waiwayin baya bayan shan kashi da ci 4 da nema a wasan farko. A daya wasan na jiya kuma Real Madrid ta doke Bayern Munich da ci 4-2 wanda ya bata damar tsallakewa zuwa matakin kusa da na karshe na gasar. A gobe Juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a zagayen na kusa da na karshe na gasar. A halin da ake ciki kuma mai tsaron gida na Bayern Munich Manuel Neuer ba zai kara buga wasa ba har ya zuwa karshen wannan kakar wasannin sakamakon raunin da ya samu a kafarsa ta hagu a fafatawar da suka yi jiya da Real Madrid. Neuer ya sami raunin ne a daidai lokacin da Cristiano Ronaldo ya jefa kwallonsa ta uku dab da lokacin da za a kammala wasan. A fagen tennis kuma shahararriyar ƴar wasan tennis ƴar kasar Amurka Serena Williams ta tabbatar da tana da juna biyu dan makonni 20 makonni 12 kenan bayan da ta kafa sabon tarihi na lashe babbar gasa karo na 23. Serena mace ta biyu a duniyar tennis za ta koma matsayinta na mace ta farko a makon gobe to amma kuma za ta daina buga wasa a sauran wannan kakar wasannin har sai ta haihu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Babban mai baiwa shugaban kasar Amurka shawara kan harkokin tsaro, Lieutenant General HR McMaster, tare da manyan kusoshin ma'aikatan gwamnati daban-daban sun hadu da shugaban kasar Afghanistan Ghani, tare da wani babban jigon gwamnati Abdullah da kuma mashawarci kan harkokin tsaro na Afghanistan din Atmar, da kuma sauran manyan shugabannin kasa da kuma gwamnatin tarayya a ranar 16 ga watan Afrilu domin tattaunawa akan abubuwan da ke da muhimmanci waɗanda suka shafi kasashen guda biyu a wata ziyarar haɗin gwiwa da ƙasar Afghanistan ta kwana biyu. Shugabannin sun tattauna akan yanayin da yankin ke fuskanta, akan yaƙi da ake da ƙungiyoyin ta'addanci na Al-Qaida da ISIS da dai wasu al'amura. Haka kuma sun tattauna akan wasu abubuwan da suka shafi dangantakar ƙasashen guda biyu da kuma buƙatar ƙara himma don samun ci gaba da ƙarfafa ayyukan zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki. Yayata maganar saka hannun jari game da hanyoyin bunƙasa harkokin kasuwanci a yankin. General McMaster ya yabi gwamnatin ƙasar ta Afghanistan ta fannin siyasa, tattalin arziki da farfaɗo da harkokin tsaro game da ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen hanzarta ƙarfafa yadda ake gudanar da mulki a ƙasar tasu. A wata tattaunawa da McMaster ya yi da kafar yaɗa labarai ta talabijin mai suna Tolo, ya bayyana ƙasar Afghanistan ta shekarar 2017 daban take da ƙasar Afghanistan ta shekarar 2001, kuma abin da yake da muhimmanci a wannan lokacin shine tattara ƙarfi wuri guda domin yaƙi da babbar matsalar tsaro. Haka kuma tare da taimakawa gwamnatin Afghanistan ɗaukar nauyin gyara da kuma ƙarfafa ƙasar Afghanistan domin samar da tabbataccen tsaro ga al'ummar ƙasar. Dangane da amfani da bom mafi girma da dakarun Amurka suka yi wanda yake ba na ƙari dangi ba a ranar 14 ga watan Afrilu wanda ake walakabi da GBU-43 akan wasu hardaddun ramukan 'yan ƙungiyar ISIS wacce ta riƙe wuya a yankin Nangarhar. Babban mai ba da shawara kan harkokin tsaron ya ce bom ɗin ba wai an jefa shi ne kaɗai ba, a'a, sai dai nuna jajircewar da sojojin Amurka tare da dakarun ƙasar Afghanistan wajen yakar da ISH da kuma tabbatar da cewa waɗannan mutane da ke cutar da mata, waɗanda ke kashe mutane akan gadan asibiti, ba za mu taɓa yarda irin wannan ƙungiya ta ci gaba da kasancewa ba. Ya ƙara da cewa barazana ce ga al'ummar da ta ci gaba, saboda haka dole ne mu haɗa kai akan wahala da ke gabanmu ta watsa waɗannan mutane. Haka kuma ya bayyana cewa Taliban ma dole ne a kawar da su ta hanyoyi da dama, waɗanda kuma suke da sauƙin kai a cikin su waɗanda za a iya daidaitawa da su masu son zama tare da 'yan uwansu 'yan Afghanistan domin ƙara ƙarfafa ƙasar da kuma ƙara tashe-tashen hankula da kuma shiga cikin hanyoyin siyasa. Ina kyautata zaton shugaban ƙasa da babban jami'in gwamnati Abdullah za su karɓe su. McMaster ya ce zaɓin dai na ku mutanen ƙasar ne. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka.
To yanzu sai shirinmu na ƙarshe, labarin mu a taƙaice ga Maryam.
To a takaice, masu gwagwarmaya yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce manyan jami'an da shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar daga bakin aikin su matakin farko ne, suka ce akwai buƙatar a kai ga matakai na gaba. 'Yan ƙungiyar Al-Shabab da ke Somalia sun yi barazanar ladabtar da iyayen da ke tura 'ya'yansu makarantun boko da jami'o'i domin ɗaukan darasi. A wani saƙon rediyo da aka naɗa mai tsawon minti 26 wanda gidan rediyon Andalus na 'yan ƙungiyar ya fidda, mai magana da yawun ƙungiyar Ali Dere ya ce makarantun boko na koyar da hanyoyi da maradan abin da ya kira na shedanci da ke sa yara na kaucewa addinin Islama. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta jefawa Iran da 'yan Hezbollah magana a yau Alhamis, tana mai cewa Amurka za ta ɗauki mataki a kan barazanar da suke haifarwa. A taron wata-wata na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi, wanda ya mai da hankali a kan batutuwan Gabas ta Tsakiya, musamman ma a kan batun Isra'ila da Falasɗinawa, Ms. Nikki Haley ta ce ya kamata kwamitin ya mai da hankali a kan sauran barazanar da yankin ke fuskanta. Ya kamata mu fara da manyan masu alhakin wannan rikicin, wato Iran da kuma ƙungiyar Hezbollah da suke ƙawaye, in ji Ms. Haley, wacce take nufin ƙungiyar 'yan Shi'a da ke Lebanon, ƙungiyar da Amurka ke kallo a matsayin 'yan ta'adda.
To a gaishe ke Maryam Jama'a. Abin da ya sauka kenan a wannan shiri na yanzu kuma na ƙarshe a wannan rana ta Alhamis. Sai gobe da safin Allah ya kama daga ƙarfe 6 na safe za mu fara bullo muku da sababbin shirye-shirye. A madadin dukkan ma'anan sashen sunan murar Amurka, musamman Maryam da Julie, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington.